Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan masu azumi sun yi sahur lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba 20 ga watan Mayu shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanan labaran duniya.
Mai magana da yawun gwamnatin Sudan ta Kudu, Michael Mukui, da sauran dukkan mambobin kwamitin da ke sa ido akan annobar COVID-19 su 15 sun kamu da cutar wanda coronavirus ke janyowa. A Amurka, shugaba Donald Trump na kare kansa akan tallata maganin masassarar cizon sauro da kuma yin amfani da shi a matsayin kariya daga cutar ta COVID-19. A jiya Talata, jakada na musamman akan cutar COVID-19 a hukumar lafiya ta duniya wato WHO ya faɗa cewa cutar ta coronavirus za ta ci gaba da zama barazana ga jama'a har sai an samo rigakafi ko maganin cutar mai kyau.
Kanin labaran duniya kenan. To gwamnatin jihar Kaduna ta jaddada matsayinta wacce ta yi kira ga jama'ar jihar da su sallar Idi a gida. Lamarin da ke ci gaba da janyo cece-kuce.
Ya za a yi an dora zuwa jami'i ya ci ran da lafiyar. Ina ce haka? Akwai hadisin Annabi da yake, in ma ka ci tafarnuwa kada ka je jami'i. Tafarnuwa don domin za ka matsa ma wani kusa da kai. Sannan mutane sai su zo suna maganganu sun ɗauka mu jami'ai ne.
To a jamhuriyar Nijar kuwa, yan adawa sun bayyana damuwa dangane da wani ƙudurin doka wanda ke hangen baiwa gwamnatin ƙasar 'yancin yin kutse a hirarrakin jama'a ko ta waya ko ta yanar gizo. Ko da yake bangaren jam'iyya mai mulki ya ce an yi wa ƙudurin mummunar fahimta.
Duk wanda ya samu wannan doka hannu to shi ma ya taimaka ga lalata demokarasiyyar ƙasar Nijar, kuma ya taimaka ga leƙon sirrin da ke tsakanin ɗan adam da makwabcin shi.
Baya ga haka, Murtala Faruk Sanyina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. Sannan muna tafi da karatun Alkur'ani mai girma wanda yara za su karanto mana. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Mai magana da yawun gwamnatin Sudan ta Kudu, Michael Mukui, da sauran dukkan mambobin kwamitin da ke sa ido akan annobar cutar COVID-19 su 15 sun kamu da cutar wadda coronavirus ke janyowa. A ranar Litinin ɗin da ta gabata ne, mataimakin shugaban ƙasa na farko a Sudan ta Kudu, Riek Machar, ya bayyana cewa shi da matarsa Angelina Taney, ministan tsaron ƙasar, sun kamu da cutar coronavirus bayan da aka tilastawa mambobin kwamitin na coronavirus yin gwajin cutar. Makuyi ya ce mambobin kwamitin sun kamu da cutar ne a lokacin da suka gudanar da wasu tarurruka lokuta da dama a babban birnin ƙasar. A wani labaran daban kuma, sama da mutum 200 aka kashe, akalla wasu su 300 kuma suka jakkata a rikicin kabilar da ya faru a makon da ya gabata a jihar Jonglei da ke Sudan ta Kudu, a cewar shugabannin yankin. Jami'ai a yankin sun ce wasu matasa dauke da makamai da ake kyautata zaton daga babban birnin Paibo suka fito, su ne suka kai farmakin a ƙauyuka 4 a ranakun Asabar da Lahadi. A nan Amurka kuma, shugaba Donald Trump na kare kansa akan tallata maganin masassarar cizon sauro da kuma yin amfani da shi a matsayin kariya daga cutar COVID-19. Wannan zaɓin kaina ne, abinda Trump ya faɗa kenan. Ya kuma ƙara da cewa maganin da aka daɗe ana amfani da shi shekara da shekaru, wato hydroxychloroquine, an san aikinsa. An shagwa da shugaban lokuta da yawa amma baya ɗauke da cutar. Babu wata kwakwarar hujja a kimiyyance da ta nuna cewa maganin na yin kariya daga cutar ko yana maganin cutar da coronavirus ke janyowa, wadda ta kama akalla mutum miliyan 4,800 a faɗin duniya. A jiya Talata, jakada na musamman akan cutar COVID-19 a hukumar lafiya ta duniya wato WHO ya faɗi cewa cutar ta coronavirus za ta ci gaba da zama barazana ga jama'a har sai an samo rigakafi ko maganin cutar mai kyau. A wata hira da gidan talabijin ɗin Sky News na Birtaniya, Dr. David Nabarro ya ce hakan na nufin akwai buƙatar duniya ta san yadda za ta ci gaba da rayuwa da cutar ta COVID-19. Nabarro ya ce yayin da duniya ke mai da hankali akan neman rigakafi kuma akwai alamun samun nasara, hukumar WHO ta yi imanin cewa za a samu rigakafin tsakanin akalla shekara 1.5 zuwa 2.5 Ya kuma ce dole ne a ci gaba da bin matakan yin nesa-nesa da juna da sauran matakan kariya zuwa lokaci mai tsawo. Navarro ya kara da cewa hakan ba yana nufin rayuwa ta tsaya bane. Ya ambaci kasashe da ke ci gaba da daukar matakan kariya yayin da jama'a ke gudanar da harkokin su na yau da kullum kamar Singapore, Jamus, Korea ta Kudu da wasu kasashen da suka ci gaba. Navarro ya kuma ce har yanzu wasu cututtukan na zama barazana ga jama'a kamar HIV da ke sanya AIDS wato cutar da ke karya garkuwar jiki. Ya ce ta tilastawa mutane canza ɗabi'unsu.
Gaida Maryam Mochi za ta sake dawowa da ƙarshen labaran nan gaba kaɗan. To yayin da yake ci gaba da kaiwa rana dangane da matakin da gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauka, na kira ga jama'ar jihar da su yi sallar Idi a gida domin kare yaduwar cutar coronavirus. Gwamna Malam Nasir El-Rufai ya ce shi da kansa zai shiga aikin sintirin hana masu shiga jihar daga makwabtansu. Da Kaduna ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
A ƙarshe dai gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana rufe ko ina a fadin jihar Kaduna a ranar Idin sallah da ke tafe, da yake amsa tamboyin manema labaru a wata tattaunawa da aka hada shi kai tsaye a kafafen labaru na jihar Kaduna a ranar Talata. Gwamna Malam Nasiru Ahmad El-Rufai ya ce tafarnuwa ma za ta iya hana jam'in sallah balantana cutar corona da kowa ya gani yanzu ta addabi ko ina.
Ranar sallah ni ne zan je, ni ne mai gadin hanyar kasa. Mataimake gwamnati za ta yi mai gadin hanyar Katsina da Zamfara. SSG shi ne zai mai gadin hanyar kasa. Mu ga wanda zai shigo mana gari. Wanda kuma suka je, in suka dawo sai sun koma, sai dai su je can su zauna domin ba za su kawo mana abin da mu ba mu sayar da kuɗin mu ba. Mutane ba su san gaskiya ne. Ya za a yi a ce an dora zuwa jami'i ya tara mutum da lafiyar shi. Ina ce haka? Akwai hadisin Annabi da ya ce in ma ka ci tafarnuwa kada ka je jami'i. Tafarnuwa don domin za ka matsa ma wani kusa da kai. Sannan mutane sai su zo suna maganganu sun dauka mu jahilai ne.
Yawo nan da can da kuma karbar bakin da suka taho daga wani guri na cikin dalilan da gwamna El-Rufai ya bayyana a matsayin waɗanda suka kawo cutar corona jihar Kaduna. A saboda haka gwamnan ya ce idan za a yi zumuncin kawai a yi amfani da waya yanzu.
Ƙananan hukumomi guda tara da ke da ciwon nan Kaduna North, Kaduna South, Igabi, Zaria, Sabon Gari, Makarfi, Cikun da Giwa da Soba. Me yasa? Don ba sa yin magana su ne masu tashi da daddare su shiga hau mashin su je Kano ko su je Katsina. Ko lokacin da muka ce a daina sallar juma'a nan wasu za su tashi wai su je sallar juma'a a Kano su suka dawo mana da wannan musu. Yawo mutane su zo su yi maka ziyara ko ta'aziyya shi ke kawo ciwon. A yanzu a yau sallah a yi a gida. Zumunci a yi da waya. A yi haƙuri a rage fita in shi ya fi alheri.
Yanzu dai dokar zaman gida ta kwashe watanni biyu a fadin jihar Kaduna. Abinda ya sa wasu suka fara tambayar ko yaushe ne za a bude Kadunan? Mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Dr. Hadiza Sabuwa Balarabe likita ce kuma ita ce shugabar kwamitin gwamnatin jihar Kaduna kan yaƙi da cutar corona.
Ya kamata kamar ce mu yi tunanin bude jihar a ce a'a mutum ɗaya ko ku a'a ba ma wanda ya sace kamuwa da wannan ciwon daga wannan mutumin da dama yake da wannan ciwon. So duk irin waɗannan abubuwan ne ake dubawa tukuna kafin a ce gashi an bude. Ba mu cikin gaggawa haka na a ce an sake mutane. In Allah ya yarda nan da ba da daɗewa ba in an samu duk waɗannan abubuwan a ƙasa za mu iya bude. Amma shi ma budewan ba ko ba rana ɗaya kawai aka tashi a ce a kowa ya fita ba. Dole akwai yanda ake faces a sake wannan kaɗan a sake sake wannan. So haka ne mu tsarinmu da mukai anan Kaduna.
A laraban nan da kuma gobe Alhamis ne dai gwamnatin jihar Kaduna za ta sassauta dokar hana zirga-zirga domin mutane su yi cefanen sallah, amma kuma mutane za su yi bukukuwan sallar Idin ne a cikin gida. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi ɓangarorin Afghanistan da ke faɗa da juna da kisa da kuma jikkata farar hula sama da 430 a makonni shida da suka wuce, inda suka yi watsi da dokokin ƙasa da ƙasa da ke kare farar hula. Rahoton da rundunar dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ta fidda a jiya Talata na zuwa ne a daidai lokacin da jama'a Afghanistan da Taliban suka bada rahoton barkewar sabon fada a larduna da yawa, inda bangarorin biyu ke zargin juna akan kisa da jikkata farar hula. An samu rahoton cewa dakaran Afghanistan sun kai harin bom a wani karamin asibiti a jiya Talata a lardin Kunduz da ke arewacin kasar a wani yunkuri na dakile wani hari na 'yan Taliban a babban birnin lardin da aka yi wa kawanya, wanda shi ma ake kiransa Kunduz. Ma'aikatar tsaron Afghanistan ta ce dakaranta sun kashe akalla 'yan bindiga 40, abinda ya tilastawa 'yan Taliban din tserewa, amma bata tabbatar da harin da aka kai ta sama akan asibitin da ke yankin ba. Harin da aka kai ta sama ya lalata wani bangaren asibitin, kuma an samu rahotannin mace-mace. Sau biyu 'yan Taliban na mamaye lardin Kunduz a baya. A jiya Talata, jami'an Pakistan sun faɗi cewa wani harin bom a bakin hanya da aka kai kan wani ayarin sojoji. A gefe guda kuma da wata arangama da ta faru da 'yan bindiga a kudu maso yammacin lardin Baluchistan sun yi sanadiyar kisa akalla sojoji da farar hula 7. Wata sanarwar rundunar soja ta ce a wani lamarin dakaran soja da ke kan hanyar komawa sansaninsu bayan kammala aikin sintiri a daren ranar Litinin, wani abin fashewa ya taɓa motocinsu ya kuma fashe. Sojoji 6 da direbansu sun mutu. Murad Malok, da kusan shi ne mai magana da yawun ƙungiyar 'yan awaren Baluchistan, ya yi ƙirarin cewa ƙungiyar ce ta dasa bom ɗin. A wata sanarwa da ya tura wa manema labarai, ya faɗi cewa dakaran Pakistan ɗin da aka kai wa harin suna gadon wasu injiniyoyin wani kamfanin sarrafa mai da gas ne a yankin. A wani lamarin daban kuma, sojojin Pakistan sun ce wata musayar wuta da aka yi da 'yan ta'adda a wata gundumar daban ta Baluchistan ta yi sanadiyar kisan wani soja, sai dai sanarwar ba ta yi ƙarin bayani ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To, 'yan adawa a jamhuriyar Nijar sun bayyana damuwa dangane da abin da suka kira yunkurin rufe bakin 'yan ƙasa, bayan da bangaren zattarwa ya gabatar wa majalisar dokokin ƙasar wani ƙudurin doka wanda ke hangen baiwa gwamnati 'yancin yin kutse a hirarrakin jama'a ko ta waya ko ta yanar gizo. Sai dai bangaren masu rinjaye na cewa an yi wa dokar mummunar fahimta. Wakilin muryar Amurka Aimai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Dokar wacce ke gaban majalisar dokokin ƙasa a halin yanzu na hangen baiwa hukumomin Nijar hurumi ko kuma 'yancin sauraren hirar wayar duk wanda suka ga dama ko bibiyar wasiƙun intanet cikin sirri, inji 'yan hamayya waɗanda a fili ke ganin abin tamkar yi wa demokradiyya karan tsaye ne. Alhaji Ibrahim Yakuba shine shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta ƙawancen Front Patriotic.
Dokar ƙasa Nijar mai mahimmanci wadda ta yi kowa daraja ita ce ta ce ba a ba kowa izinin ya leƙi asirin tattaunawa da za mu yi da kai ba, ko ta talho ko ta internet ko wani kan WhatsApp. Kuma yanda kundin ƙasa ya bada shi ne ce ana iya kece ma wannan doka ta kare sirrin tattaunawa ɗan adam da abokin shi idan lokacin da shari'a ce ta ce ta ga alamun kuna shirin wata ta'adi ko kuna da mugun nihi.
To, sai dai a cewar ɗan majalisar dokokin ƙasa na jam'iyyar PNDS tarayya madugar jam'iyyu masu mulki Honorable Idrisa Maidaji, ba haka dokar ke nufi ba.
Wannan ayar doka ba wani abu ne wanda shike sha da wata cikas ba, saboda ayar doka ce wadda an kace ta kamata yanzu kama wani kiraye-kiraye da ya shahi yanar gizo, akwai waɗansu kiraye waɗanda ta kamata a yi ma ka'ida ɗan ƙasa ya san abin da ya kamata a faɗi a ciki. Wannan kuma gwamnati fiya da wannan dama, don saboda constitution ta ba shi wannan dama.
Dane dai 'yan hamayyar suka fara jan ɗamara domin ƙalubalantar wannan doka da gwamnatin ta Nijar ke yi wa kallon dokar saka tsari a sha'anin sadarwa.
'Yan majalisa da na adawa da na ɓangaren gwamnati, duk wanda ya samu wannan doka hannu to shi ma ya taimaka ga lalata demokrasiyyar ƙasar Nijar, kuma ya taimaka ga leƙon sirrin da ke tsakanin ɗan adam da maƙwabcin shi.
A jiya Talata ne ya kamata majalisar dokokin ƙasa ta tafka muhawara akan wannan sabuwar doka, sai dai saboda wasu dalilai aka ɗage zaman zuwa wata ranar da ba a bayyana ba tukun, Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mita 19.31.49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Niger, za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com da kuma shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wani dan majalisar dokokin jihar Katsina yake kokawa akan bala'in hare-haren yan bindiga da ya addabi jama'ar jihar. Shin ko gwamnatin shugaba Buhari ta kasa a bangaren tsaron yan kasa? Jama'a assalamu alaikum. Sha'anin magance kalubalen tsaro da ya addabi ɗan Najeriya na ɗaya daga cikin manyan alƙawura uku da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa 'yan ƙasar tun sa'ar da yake neman zaɓensa a wa'adin mulki na farko a shekara ta 2015. Duk da yake gwamnatin ta shugaba Buhari ta yi da'awar samun nasara a sha'anin na tsaro a ƙarshen wa'adin mulkin nata na farko. Ta nemi a sake ba ta damar zarcewa a wa'adin mulki na biyu a shekara ta 2019 tare da alƙawarin ƙara jaddada matakan tsaro da zaman lafiya.
2015 a lokacin na alƙawari guda uku ne, na farko shi ne zaman lafiya, na biyu wadata, na uku mu kashe cin hanci da rashawa. To cikin ikon Allah ku ne shaidu. Mun yi aka kokarinmu kuma a jiya mutanen Borno sun tabbatar mun ci karfin Boko Haram.
To sai dai kuma yanzu haka al'ummar arewacin Najeriya na ci gaba da fuskantar kalubalen hare-hare na 'yan kungiyar Boko Haram a arewa maso gabas da na 'yan bindiga masu satar shanu da mutane a arewa maso yamma. Da baya-bayan nan shi ne harin da kungiyar Boko Haram ta kai a garin Dabci, inda bayan harbi kuma suka cinnawa garin wuta.
Misalin kusan biyar haka muka samu labarin yaran Boko Haram suna zuwa garin Dabci, kuma kamar karfe 5 sai muka ji harbi ta tattata. Bayan wannan da dare kuma sai muka ga wuta a kofar gidan mai girma district head na Dabci, ka sa wuta da falonsa da kuma gidansa da ston abinci haka. Bayan wannan kuma tsare da fita bakin tuja suka gona wani asibiti, sannan kuma suka ɗau wata mota lokacin sojojin Najeriya sun zo suka yi musayan wuta jirgin sama ya saki bom wanda ya gona mota guda biyu, kuma ɗayar motar ƙaramar hukuma ce wanda suka ɗauka da kuma tasu ce ta ɗan Boko Haram.
Lamarin jihar Katsina mahaifar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai halin lahaula, in ji mazauna yankin. Yayin da aka jiyo dan majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazabar karamar hukumar Jibiya a zauren majalisar Mustapha Yusuf Jibiya, cikin kuka yana zargin gwamnati da cewa ta kasa.
Babu wani kokari da zan iya cewa gwamnatin jihar tana yi, babu wani kokari da zan iya cewa gwamnatin tarayya tana yi, ko daya babu. Hatta kai al'ummar mu ba su san ki su kira jami'an tsaro na Najeriya har sun kwammace. Mu al'umma wanda suka shahi karamar hukumar Jibiya sun yi sha'awar su kira jama'a tsaro na Nijar, suna kawo musu ɗauki na gaugawa take yake idan abu ya faru a kirawo jama'a tsaron nan namu na Najeriya, amma ba za su yi komai ba. Amma idan ka kirawo na Nijar wannan abin kunya da bai kama Najeriya ƙasa kamar irin wannan mai arziki mai ƙarfin mulki irin wannan da jama'a tsaro a ce sai karamar ƙasa wannan ta Nijar za mu ɗauki abin magana mu kirawo jama'a tsaron Nijar su rugo da gauga su kawo mana ɗauki har mun yi samun kwanciyar hankali da wannan mutanen, wannan abu akwai gaza ciki, wannan abu akwai tashin hankali ciki. Ya kamata shugabanni da shi mai girma gwamna da shi shugaban kasa da ɗan majalisar mu na tarayya na Abuja na jihar Katsina sun gaza kawai su je su yi zaman su su yi kwanciyar su Abuja, ba su da wani abin da suke yi, ba su tafuka mana komai.
Menene matakin cika alƙawarin na shugaba Muhammadu Buhari akan sha'anin tsaro yanzu da yake cikin shekara ta biyar akan mulki? Tambayar kenan da nayi wa masani halayya da zamantakewar dan Adam, kuma mai sharhi akan lamuran tsaro Farfesa Tukur Muhammad Baba dan iya mutum biyu.
A dunkule dai gaskiya rawar da shi shugaba Buhari yayi ko kuma gwamnatinsa ta yi na cika alkawari ga zuwa ga tsaro na ƙasa, gaskiya bai cika ba, gaskiyan abin kenan. Don kuma abin da ya sa za mu ce haka, in ka duba tabarbarewan sha'anin tsaro da rashin samun zaman lafiya, abubuwa sun ƙaru daga shekara biyar da suka wuce zuwa yanzu.
To amma sau tari gwamnatin ta shugaba Buhari kan fito tana cewa ta sami nasarori a sha'anin na tsaro.
Ko da ya zo yaƙi ne aka fi ba da ƙarfi a jihar Borno ko kuma a ce arewa maso gabas, sannan kuma sai kuma fadace-fadace da ake yi tsakanin manoma da makiyaya. To, jihar Borno an ɗan samu nasara kaɗan da yake su 'yan ta'addan nan na Boko Haram ba su rige da wani ƙaramar hukuma kamar yadda yake lokacin da ya zo mulki. Yunkuri da ya fara yi lalle an samu ɗan maslaha ga abin. Amma yanzu a ce har yanzu shekara biyar, wato yanzu ya kasance waje shekara goma an shiga na 11 kenan an kasa murƙushe wannan 'yan tawaye na Boko Haram. Gaskiya gwamnatinsa da sauran rina aka ba, wannan alƙawarin ba a cikawa mutane ba.
Ana zargin cewa yanzu haka jami'an tsaron ƙasar Jamhuriyar Nijar sun fi amfani ga mazauna wasu ƙananan hukumomi a jihar Katsina da suke fama da waɗannan ayyukan na 'yan bindiga. Ya kake kallon wannan al'amarin?
Kamar yadda na ce, arewa maso yammacin Najeriya kamar su Afara da Zamfara da zo wasu sassa na jihar Sokoto da kuma yanzu abin ya koma Katsina, gaskiya sha'anin zaman tsaro ya dada tabarbarewa a waɗannan wurare ba shakka. In kuma ka duba haka, yunkuri da gwamnati take yi na dakile waɗannan abubuwan gaskiya bai kaba samu maslaha a kai ba. Akwai gazawa sosai, kuma abin takaici ne za a ce in ma har an samu tabbacin haka cewa jami'an tsaro na makwabtanmu jihohi Nijar su suke taimakawa mutane, wannan abu ne na takaici da kuma nuna gazawan yunkurin ita gwamnatin Najeriya. Abu ne da ya kamata a ce ba mu kai haka ba.
To me za a ce kwanan zance a alkawarin na shugaba Buhari ga 'yan Najeriya dangane da sha'anin tsaro?
Zai yi wa shugaban kasa uzuri cewa matsalolin zaman tsaro a kasan nan da suke yanzu da kuma tun zuwansa mulki sun dade karuwa, ba shakka akwai wannan. Ko da ya wannan alkawarin cewa zai dakile waɗannan abubuwan da ke damun mutane, matsalolin ba su kai haka ba. Amma duk da haka, wai a ce har yanzu an kasa samun wani tsari takamaimai yadda zai rinka taimakawa mutane da yake kai hari, gaskiya ba a yi abin a zo a gani a nan ba.
Amma me ya kamata a yi wanda kai kake ganin cewa ba a yi ba ya zuwa yanzu?
Wato ni a ganina ya kamata zuwa yanzu zai kasance an ɗauki matakai da za ba a bawa jami'an tsaro, tun ba ma 'yan sanda ba, a ƙara musu kayan aiki, a ɗauki mutane, a ɗauka musu ma'aikata, a ba su horo ko ta ina, wato ya kasance an fito da tsarin wani runduna ta musamman wanda ake kira Mobile Special Forces, da zai kasance suna da kayan aiki, akwai motoci, akwai jiragen sama, akwai dai duk abin hawa da zai kasance da al'umma ta bada an ji alaman cewa an kai musu hari, mutane nan za su isa wannan wajen su abin nan. Kuma amma mai duk tsakaninmu da makwabta inda yansu yakin sunkuru nan suke shigowa, har yanzu babu wannan.
Za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu dawo muku da wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina, Cuba Hero Dedone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Wakilin Murtala Faruk Sanyinna, to albarkacin azumin watan Ramadana ga karatun Alkur'ani mai girma wanda yara za su karanto mana.
Usman Memorial Islamic School Lado.
Bismillahirrahmanirrahim. Walhabbu dhul asfi warayhan. Fabi ayyi ala bikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Wa khalaqal janna min marijin.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Mai magana da yawun gwamnatin Sudan ta Kudu Michael Makui da sauran dukkan mambobin kwamitin da ke sa ido akan annobar cutar COVID-19 su 15 sun kamu da cutar wadda coronavirus ke janyowa. A ranar Litinin din da ta gabata ne, mataimakin shugaban kasa na farko a Sudan ta Kudu Rick Machar ya bayyana cewa shi da matarsa Angelina Taney, ministan tsaron kasar, sun kamu da cutar coronavirus bayan da aka tilastawa mambobin kwamitin na coronavirus yin gwajin cutar. Makui ya ce mambobin kwamitin sun kamu da cutar ne a lokacin da suka gudanar da wasu tarurruka lokuta da dama a babban birnin kasar. A wani labaran daban kuma, sama da mutum 200 aka kashe, akalla wasu su 300 kuma suka jakkata a rikicin kabilar da ya faru a makon da ya gabata a jihar Jonglei da ke Sudan ta Kudu, a cewar shugabannin yankin. Jami'ai a yankin sun ce wasu matasa dauke da makamai da ake kyauta da zaton daga babban birnin Paibo suka fito, su ne suka kai farmakin a ƙauyuka hudu a ranakun Asabar da Lahadi. A nan Amurka kuma, shugaba Donald Trump na kare kansa akan tallata maganin masassarar cizon sauro da kuma yin amfani da shi a matsayin kariya daga cutar COVID-19. Wannan zaben kaina ne, abinda Trump ya faɗa kenan, ya kuma ƙara da cewa maganin da aka daɗe ana amfani da shi shekara da shekaru, wato hydroxychloroquine.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da hantsi don Allah ya kai mu. Za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Kafin nan muna miƙa saƙon ta'aziyya ga abokin aikinmu Nasiru Adamu Alhikaya bisa rasuwar mahaifinsa wanda Allah ya wacikawa a jiya Talata. Da fatan Allah ya ji kansa, amin. In za mana din Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.
Bonjour, au micro Idrissa Sedjoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui.